kamar yadda rahotanni da kuma shaidun gani da yadda suka bayyana wasu mahara ne akan raƙuma suka dire Mikiya a garin Aljinaru da ke da tazarar kilomita 35 daga garin su a jihar Adamawa inda ma suka barnata amfanin gona da kuma yi wa wasu mata tade kana kuma suka kashe wasu 'yan sa kai na maharba su shida da suka kai ɗauki maharan na ko ɗauke da muggan makamai da kuma manyan dubogi wanda kuma kawo yanzu ba san ko shin makiyaya ne da ke wucewa ba ko kuma mayakan boko haram ne ma suka sauya salo Muhammad Modibo Tola na cikin shugabannin haɗaka ƙungiyar 'yan sake na maharba a jihar Adamawa ya ce sun karu da kisan da aka yi wa maharban su da mako ba gudu ba ja da ba a taimakon da suke yi.
Gaskiya ba mu ji daɗin faruwa da wannan abun labari yadda ya faru gaskiya ba daɗi.
Wannan zai sa guwan ku su yi sanyi?
Babu ko kadan ba zai sanyi ba sai dai ma zai kara mana ƙarfi ne domin kwantar da kargo ma taimakawa hukumar tsaro. Taimako ka san kamar ko maganar abun hawa har yanzu dai mutane mu ba domin muna jin labari na cewa dai an kawo abun hawa batun taimakawa har yanzu dai ana neman taimakon sa domin ba abun hawa ko kuma ba wani toci ko batiri da iri makamantan wannan aiki ne ba zai tafi yadda ake so ba.
Shi ma da yake tabbatar da wannan harin da aka kai kakakin rundunar 'yan sandan jihar Adamawa DSP Suleiman Yaha Ngoroje ya ce tuni ma aka ɗauki mataki game da kuraren irin waɗannan 'yan bindiga.
Bindiga su ga masu wanda ake kyauta da zato masu wucewa sai suka diro shi gin gonansa suna mai tadi sai ya kiro wasu su zo su daya su su kore su. To su hudu suka tashi suka hau mashin suka tafi su maharban suka shiga dajin domin su yi farautan sai aka same su an kashe su gaba daya. Aka cire gawakin su ta gefen su wani daji ta karka gefen su mona maharba sun yunkuro domin. Su kamo wayanda suka aikata wannan mummunan abu sannan kuma kwamishinan 'yan sanda ya bada umarni a gudanar da bincike mai ƙarfi.
Maharan nan sun zo ne a kan raƙuma kuma wani na zuwa ne a lokacin da ake kira da zaton kan cewa mayakan boko haram suna sauya salo suna shiga sun ma shigo wasu wurare kamar hukumomin tsaro mai kuke a Adamawa.
To yanzu dai mun ɗauki matakan yadda ya kamata su mun naɗa kwamiti yanzu wanda za su taimaka su tsaya mana iyakoki.
Wannan mako na zuwa ne a daidai lokacin da jama'a ke kasa bacci sakamakon matsalar tsaro da suka hada da masu garkuwa da jama'a da bayanai ke cewa sun kafa sansanonin su akan wasu duwatsun jihar kuma kwa cikin kwanakin nan gwamnatin jihar Adamawa ta sayo wasu motoci da kuma baburan hawa da nufin taimakawa hukumomin tsaro ko da ke kawo da 'yan sa-kai na maharba da sauran kungiyoyin sa-kai ba kotuna da su ba. To ko me ya kamata ake yi wa waɗannan 'yan sa-kai da ke taimakawa? Malam Umar Dankano wani manazarci ne a haka tsaro.
A gaskiya 'yan sa-kai da 'yan bijirintai suna taimaka ga harkar tsaro a ƙasar nan saboda tunda ƙasar nan ta samu kanta cikin matsalar boko haram su ne kan gaba. Wannan yake ganin gwamnati ya kamata ya shi ne a ba su kulawa ta musamman wato kulawa ta musamman kamar ba su kayan aiki a ƙara musu bita wanda za su samu ilimi yadda za su fito ma abokan gaba sannan kuma ya zama na ɗan allowance da ake ba su an ƙara shi. So kaga idan ana samun haka za a samu ƙaimin ƙarfinsu zai ƙaru saboda kaga an ba su kulawa ta musamman. In gwamnati ta shigo cikin harkar kuma aka tsaida doka da za a tallafa musu saboda komai yana da kyau zama na akwai goyon bayan doka ta san da zaman su. So wannan ina gani a ra'ayina zai ba da gudunmawa musamman wanda su a matsayinsu na 'yan adam su ma za su tabbatar lalle an ba su kulawa ta wannan harka da suka miƙa rayuwarsu.
Malam Umar Dankano ɗan jarida kuma nazarci haka tsaro a Najeriya. Ibrahim Abdulaziz, Sashen Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.